دينهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة والبدعة ضلالة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da azumin hallara wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Littafi rubutawar Imam Ahli Sunnati wal Jama'ati Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi alayhi rahmatullah. Karatun da muke gabatarwa mako mako a wannan masallaci na tunawa da malamin mu na da'awar sunna الشيخ محمد كبير احمد ازري الله تعالى يجزيكم صدر رحمه مسلاتين da yake nan bakin tafar yankari a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya. Yau muna yammaci na 13 ga watan Aljumadul Akhira shekarun hijira yau 1447, banda kuma ya dace da 4 ga watan 12 miladiya shekara 2025. Muna karatu a cikin babin da malam ya kulla don yi mana bayanin dalili da salsala da ta sanya ballewar bayin Allah daga tauhidi zuwa kafirci da shirka ba komai bane illa wuce gona da iri da zarmewa wajen girmama salihan bayi waɗanda ake kyautata musu kyakkyawar alaka da Allah, sai ake wuce gona da iri wajen ƙaunarsu da son su da girmama su. Tanan ake samun ƙofa, tanan aka fara samun ƙofa har aka san aiwa Allah kafirci ai masa shirka barnar da har yanzu ba a fashe ta ba. To a cikin wannan babi mun karanta ayoyi da hadisai. Muna karatu a cikin masail ne, a cikin masail din ma mun karanta zuwa mas'ala ta hudu. Mas'ala ta hudu, qabulul bid'i ma'a kauni shara'i wal fitri turduha. A cikin karatun mun ga yadda mutane suke saurin karban barna tare da cewa shari'a ta hana, kai wata ƙarnar ma hankali ma bai karɓa ba, amma a take shari'a, a tsallaka hankali, a karɓa kuma a yi ta fama. Wannan akwai abun mamaki. Al-Khamisa, za mu tashi mas'ala ta biyar. Anna sababa zalika kullahu, ko anna sababa ذلك كله مسجد الحق ومسجد الحق بالباطل. فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. مسألة تبير ما لن يتي أن سبب ذلك كله سببا حقا قبادا sababin wannan farnar, sababin faruwar shirka da fita daga addini gaba daya shine masjul haqq bil batil, shine gwama gaskiya da ƙarya. Gaskiya ce amma sai a mata angulu da kan zabo, sai a mata akuya da fata kura. فالأول محبة الصالحين، نفر كوان ده شيني غسكير شيني سون صالحان باي، سون صالحان باي وانن غسكياني وانن ديديني جب وان ده يجن اللاني متومين كيرجين تو وانن أبن سوني أبن كوناني. الله مدوكا كنسر كيجي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. kadai masoyan ku Allah da manzansa da mu'minai wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd da mu'minai maza da mu'minai mata sashin su masoya sashi don haka ka so mu'mini saboda shi mu'mini ne ka kaunaci salihi saboda shi salihi ne saboda shi makusaci ne ga Allah subhanahu wataala to wannan ibada ne wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace daga cikin dandanan imani shine mutum ya so mutum ba dan komai yake son sa ba sai saboda Allah daga cikin wadanda Allah zai musu arzikin shiga inuwa ranar da ba inuwa sai wannan Allah ya sanya muna ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi waftaraqa alayhi da mutum biyu wadanda suka kulla alaka su ta soyayya saboda Allah sun gamu saboda Allah kuma har suka rabu suna nan akan alaka ta saboda Allah don haka Allah ya musu tukuici da sanya su cikin inuwa ranar da ake rana a yinin da ake rana waɗannan dalilan duka suna nuna mana cewa wato salihan bayi mutanen kirki abun kaunar mutanen kirki don haka wannan gaskiya ne kana son Abubakar kana son Umar kana son Usman kana son Ali kana son Nana Fatima kana son Nana Aisha kana son Nana Hafsa Nana Zainabu da sauran matayen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai mazan su da matayen su duka saboda Allah saboda alaka su da Allah ne kuma kaunar su da son su ibada ne ga wanda yayi hakan don Allah don haka ba a hana son salihai ba ba a hana son waliyai ba bal ma son waliyai da son salihai ibada ne son mutanen kirki ibada ne don haka wannan sashen shi gaskiya ne don suna son suwa'a da yaguza da yahuka da nasra da waddu don suna son su a matsayin su na salihan bayi mutanen kirki daidai ne ibada ne Allah yana son haka to haka duk waɗanda suka biyo bayan su sahabbai tabi'ai tabi'an tabi'ai malamai salihai duka har wannan zaman kaunar mutumin kirki salihi ibada ne malamin ahlari yake cewa wa an yuhibba lillahi baligi idan zai so in zai yi kauna yayi kauna saboda Allah dan haka so ba shine laifi ba so saboda Allah gaskiya ne son salihin bawa gaskiya ne sawabin yana raye ko baya raye son sa gaskiya ne wasani nabiyu kuma wanda yake shine laifi fi'lu unasin min ahli al-ilm shay'an aradu bihi khairan wasu mutane ne suka aikata wani aiki wasu mutane daga cikin malamai suka aikata wani aiki aradu bihi khairan suka nufi alheri da wannan aikin fa dhanna man ba'dahu sai wanda ke bayan su wadanda suka biyo bayan su sai suka zaci annahum aradu bihi ghayrahu sai suka zaci cewa ai waɗannan malamai sun nufi wani abu daban wato sun nufi bauta ne su asalin waɗanda suka kirkiri abun sun nufi zaburarwa ne da ƙara kusantuwa zuwa ga Allah waɗanda suka biyo baya kuma sai suka zaci an nufi bauta ne don haka sai suka dukufa akan bauta to kaga gaskiya ce aka gwama ta da ƙarya gaskiyar ita ce ƙaunar salihan bayi barnar kuma shine wuce gona da iri
wuce gona da iri da su waɗannan malamai suka yi, suka zarce abin da ya kamata, sai suka haddasa fitina, sai suka samar da wani abin da wasu da suka biyo bayansu da suka murda shi suka juya shi, sai ya zama babbar fitina da ta fusata Allah, ta yi sanadin zuwan manzanni sama da ɗari kuma ba a daina ba. To kaga wannan shari'a sai a gaban Allah. Allah ya kyauta. To kowace barna ba ta samun gindin zama, in dai a addini ne sai an haɗa ta da gaskiya. Sawahun gaskiyar ta fi yawa ko barnar ta fi yawa ko suna kan kan kan. Idan an haɗa ta da gaskiya, to sai ta samu karɓuwa. Saboda ɗabi'ar ɗan adam an gina ta akan son daidai, an gina ta akan son gaskiya. Don haka idan aka kullo mar ta gaskiya, to za a yi saurin farautar ɗabi'ar tasa a mayar da shi yadda ake so. Da wuya a kullo masa da ɓarna kai tsaye ya karɓe ta, amma idan aka biyo ta wajen gaskiya, to za a iya kifar da shi, a yaudarar da shi. Abin da yake faruwa kenan, wannan matsalar da muke karantawa ita ce farkon damuwa a addini a duniya, amma daga nan kowace damuwa ta addini ma da haka take zuwa. Duk bid'o'in da kuke gani ana faɗa da su, ana rikici da su, dukkan sun biyo ne ta zauren gaskiya, aka gwama. Kuma Allah ta'ala ya ce wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kada ku rikita gaskiya da ƙarya. Rikitarwa ne. Idan aka zo aka rikitar da gaskiya, aka gwama ta da ƙarya, to ƙarshe sai a ɓoye ta, sai kuma ƙaryar sai ta taka rawa. To wannan shine halin bid'a, kuma shine yanayin da ƴan bid'a suka samu kansu a kai. As-sadisatu mas'ala ta shida, tafsirul ayatin lati fi surati Nuh. Mun ji fassarar ayar da ke cikin suratu Nuh. Ita ce wace aya? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mun ji fassarar wannan aya har ma daga wajen sahabbai da kuma malamai yadda suka yi ƙarin bayani da fashin baki. Mun ji cewa aya ce wacce take tattare da kissa, take tattare da wani labari na wani abu da ya faru. Duk wanda kuma zai karanta wannan aya, to sai an karantar da shi wannan kissa, sai ya san cewa waddan da suwa'a da yaghutha da ya'uqa da nasra sunayen, kuma ba sunayen arna ba ne, sunayen musulmai ne, salihan bayi mutanen kirki, wanda za ka ce musu waliyai. Su ɗin dai sunaye ne kuma na waliyai. Amma ga Allah yana ba da labarin abin da ya faru sanadinsu a cikin suratu Nuh, a cikin surar da aka mata sunan annabi Nuh, wacce surar take bayanin yadda annabi Nuh alayhi salam yake kokawa Allah maɗaukakin sarki matsalar mutanensa. To sai labarin waɗannan waliyai sunayensu ƙarara sai suka fito a cikin surar da aka mata suna da annabi Nuh, saboda a alakanta maka labarinsu da zuwan annabi Nuh, wadda ita ce farkon rigima kuma ta addini a ban ƙasa, har yanzu kuma ba a daina ba. As-sabi'atu mas'ala ta bakwai, jibillatul adami fi kaunil haqqi yanqusu fi qalbihi wal batil yazidu. Mas'ala ta bakwai, jibillatul adami, wato ɗabi'ar ɗan adam, yanayin zubin halittar ɗabi'ar ɗan adam, fi kaunil haqqi yanqusu fi qalbi, wajen kasancewar gaskiya tana raguwa a cikin zuciyarsa, wal batili yazidu, barna kuma tana karuwa. Wannan dabi'a ce ta dan adam, ya danganta da yadda ya samu kansa. Da zarar dan adam yayi nesa da abin da zai yi tattalin fitrarsa, to sai ya samu kansa a cikin wani hali da gaskiya ke raguwa a zuciyarsa, ƙarya da barna suna habaka. Idan mutum yana rayuwa da mutanen kirki, kuma ba abin da ake sai aikin kirki, sai zancen kirki, sai yi wa juna nasiha da jawa juna kunne, to zai zama ya ladabtu, ya al'adantu da wannan environment. Idan mutum ya tashi a environment, a cikin jama'a, masallata, masallaci, wa'azi, agaji, karatu, su ne abokansa. Masallaci nan ne wajen kewarsa. To shi ma wannan gaskiya da son gaskiya za su tabbata a zuciyarsa, kuma zai tafi a kan karantarwar gaskiya ba tare da ya sha wahala ba. Idan mutum ya samu kansa a jama'a mabarnata, fajirai, fasikai, mutanen banza, to haka ɗabi'arsa za ta juya ta yi koyi da su, shi ma ya zama haka. To ɗabi'ar ɗan adam, ko wancan da yake rayuwa a masallaci da wurin wa'azi, da wancan da yake rayuwa da mutanen kirki, to matukar za a tallata masa ɓarna daga ran da zuciyarsa ta karɓa, to gaskiya da daidai raguwa za su rika ya zuciyarsa, ɓarna tana haɓaka. Wannan ɗabi'ar ɗan adam. Shi yasa a yanzu yadda ake rayuwa al'ummarmu, za ka ga gaskiya ta yi ƙaranci. Ai, wannan ma'aunin a fili yake, gaskiya ta yi ƙaranci, adalci ya gagara, amana ta zama abar nema. In ana so a danka amana, sai dai a ce sai dai wane. Idan ana so a yi gaskiya, sai dai a ce sai dai wane. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, daga lokacin da kuka fara neman gidan amana, kuka fara neman wane ne zai yi gaskiya, to ku jira tashin alkiyama. An yi wata gwamnati cikin gwamnatocin ƙasar nan da ake bani labari, wani gwamna ne ya yi kwamishinoni, sai yana so daga cikin kwamishinonin zai ba da wani ofis, wata ministry wacce ita ce zuciyar jihar. A nan kuɗi suke shakundun, duka kwamishinonin da aka ɗauka an rantsar da su fa saura postin ne, amma aka zo in an ɗaga sai a aje, in an ɗaga sai a aje, aka kai dinga kaiwa ruwa rana, wa za a ba wannan ofisin? Har sai da aka samu wani anakallahu a cikin kwamishinonin, ba interest ɗin mai girma gwamna ba, ba interest ɗin chairman party ba, ba interest ɗin wani minister ba, ko wani senator ba, ko wani kusur gwamnati daga federal government ba, ba interest ɗin kowa, kawai mai girma gwamna cewa ya shi kawai a tantance masa cikin kwamishinonin nan wa ya dace da wannan gurbin. Da ya bude zuciyarsa, ya bayyana manufarsa, masu ba da shawara suka ce, to guda ɗaya ne shi ne kankat, baka da biye da shi. Shi kenan, ba wani ne ya tsaya masa ba, ba wani ne ya turo sunansa ba, haka kawai. Saboda a wurinsa ake tsammanin gaskiya, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to daya daga alamomin tashin alkiyama kenan ku jira. Mun samu kanmu a cikin al'ummar da gaskiya take raguwa, ba kowa za ka ba shi amana kaga daidai ba, ba kowa za ka nemi adalci a wajensa ya iya yin adalci ba, ko akan kansa ko akan dan uwansa. Ba za ka gane mutane suna da son zuciya ba da karancin adalci sai a lokacin da mutum wato fitina ta kunno masa akan kansa ko akan wani nasa, kaga yadda yake kokarin sai a karwutar wannan fitinar tare da ya san cewa ba adalci bane hakan din, a tauye adalci. Wannan dabi'a ce ta dan adam. To environment din da muke rayuwa a cikin sa, al'ummar mu da muke rayuwa a cikin ta, wacce yanzu ta dukufa akan neman duniya ka'in da na'in, ta dukufa akan neman biyan bukatar abinci ko da dadi ko ba dadi, ko da halal ko da haram, to wannan al'ummar mai rayuwa a cikin ta son gaskiyarsa kadan ne, son rashin gaskiyarsa shi ya fi yawa galibi. To wannan dabi'a ce ta dan adam. To shi yasa karban bid'a ma yake da sauki. Wannan tafiyar da muke akai ta sunna jama'a, tafiyar da muke akai wanda Allah madaukakin sarki ya mana arzikin ta, tafiya ce sai wanda Allah ya zaba. Idan Allah ya maka baiwar wannan tafiya ta sunna, to kai babban rabo, ba wayanka bane, ba dabararka bace, ba sai ake a kasuwa ba. Allah ne zai zabe ka sai sanya maka shari'a a cikin zuciyarka. To shi yasa ba a cika samun kidaguman jahilai ba a cikin tafiyar, ba a cika samu ba. Yanzu nan din nan yadda kuke zaunan nan, inda a ce damfe muke da hayaniya ba za ku zo ba, ce za ku yi ba mu da hankali, saboda kuna da hankali. Da yake littafi za a bude a karanta a yi bayani, sai kowa yake sha'awa ya nutsu ya saurara. Amma idan kun ji ana hayaniya wucewa kuke, in za ka tafi gida ta hanyar anguwarku, idan ka ga an sanya labulaye, an girka DJ, an saki kiɗa, ana jijjigewa ana cashewa, wucewa kake kana cewa Allah ya shirye su. To amma wurin karatu ka zo, su kuma wacce masu jijjiga ba sa zuwa karatu, ba sa zuwa na zaure, ba sa zuwa na masallaci, ba sa zuwa na rumfa, ba sa zuwa na kiskadi, ba sa zuwa na bukka, ba sa zuwa na ko'ina, sai dai kawai a nemi taɓari a loda kayan kiɗa a je a yi kiɗa. Don haka dukkan wanda baya karatu, to wannan tafiya ta fi saurin kama shi. Duk wanda baya karatu, wannan tafiya ta fi saurin kama shi. Shi yasa idan ana hidima irin wannan tashar holiya, sai ka ga jama'a yumu-yumu kamar kuda, saboda harka ce ta jahilci. Shi kuma bata ba gwani a cikinsa kamar jahili, bata babu wani gwani a cikin bata kamar jahili, ya fi iya bata. Duk yadda aka dora shi hawa zai, kuma yadda ya ga ana yi shi ma yi zai. Yakan iya daukar hankalinsa ya ba wani, ya masa tunani, wannan sai jahili. Ba shi da yancin tunani, ba shi da ra'ayi, sai yadda aka yi da shi. To irin wannan dole barna ta rika girma a zuciyarsa, gaskiya kuma ta rika yin baya. To dole a samu lalacewa a cikin wannan al'amari. Malai ce ɗabi'a ce ta ɗan adam haka yake. To sai ana tattalinsa. Kisa iyalanka da matanka da ƴaƴanka da waɗanda haƙƙinsu duk yake kanka, ka maida hankali dangane da rayuwarsu. Allah madaukakin sarki amana ya danka hannunka, kiyo ya danka, kuma zai tambaye ka ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijara. Allah ya ce ya ku mutane, ya ku masu imani, ku tsare kawunanku, ku tsare iyalanku daga wata wuta. Wa quduha an-nasu wal hijara, mutane da duwar wasu su ne makamashin wannan wuta. Ya kake gani idan aka ce da ice da abinan da dutse za a hada ka ku ci wuta? Ai duk wanda aka ce ai ka san dutse ba su akka bane, ka san dutse ba su akka bane ba. In aka ce wuta da za ta babbaki dutse wacce da wani makamashi bayan dutse sai dan adam, to dan adam ya maida hankali. Allah ya ce to irin wannan wutar ku guje ta, kuma kar ku guje ta ku kadai, ku guje ta tare da iyalanku. To kaga yanda ɗabi'ar ɗan adam bata yake habaka a zuciyarsa, bata take habaka a zuciyarsa, shiriya take rauni a zuciyarsa, to ashe ɗan adam ba abin da za a sake shi bane ya sangarce. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan hidima da kiyo. Duk Bahaushe ya san me ake nufi da kiyo. Kullukum ra'in, kowa cikin ku mai kiyo. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kowa cikin ku za a tambaye shi game da kiyon da aka bashi. Sai aka kira kiyo. Kaga makiyayi ku ba hali ya zuba dabbobi a jeji, ya je ya kwanta ya bacci. Bai san ina suke ba, me suke ci. Duk makiyayi mai hankali ya san bai sai haka ba. To kamar haka ne kake da iyalanka. Kar ku bari a zamanin yanzu nan waɗannan kaɗe-kaɗen da sharholiyar bid'an nan da kallakalan da ke cikin gidaje da wanda ke cikin wayoyi, kar ku bari su rika tasiri a cikin iyalanku. Ba ku sani ba, wani ma da kansa ya je sa arewacin tuko a gidansa, da kansa ya saka ya ce a rika yi ana ɗaukan nishaɗi. To kaga da shi da kansa yake gina ɓata a zukatan iyalansa. So barna idan tana shiga cikin gidanka, ko ta hanyar ƙawaye take zuwa, ko ta hanyar yanda suke zuwa suke ɗauko ta, to mas'uliya a kanka ne. Kai za ka ɗauki wannan kwangila ranar alkiyama a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Kai za ka yi bayani dalla-dalla a kan kowa. So ba daidai ba ne ba mu kwanta mu yi bacci muna minshari, in dai muna ganin kuskuren makiyayin da zai je ya kwanta ya saki dabbobi a jeji kuma bakin gabar gonaki, in mun ga kuskurensa to mun bi shi kuskure, saboda waɗancan za su ci gonar wani ne. Iyakacin rigimar a ce a biya ne, to mu namu kiwon ya fi nasu hatsari, saboda mu ba a biya da kuɗi. In an dulmiya an halaka, magana ce ta lada da zunubi, magana ce kuma ta aljanna da wuta. Shi ko magana ce ta kuɗi ga wuri ga waina, ko magana ɗauri a gidan yari. Ba za ka haɗa biya da kuɗi da biya da lada ba, ba kuma za ka haɗa shiga wuta da gidan yari ba. Don haka kiwon mu ya fi na makiyayin dabbobi hatsari, amma tare da haka muna yi mashi dariya, muna ganin rashin hankalinsa idan ya kwanta ya bacci yana minshari, mu kuma mun danne kunnuwa. To tunda ɗabi'ar ɗan adam ne haɓaka ɓata a cikin zuciyarsa, ɗabi'arsa ce haka, to mu mai da hankali idan mu mun tsira, to mu tsallakar da iyalanmu ma. Allah subhanahu wa ta'ala cewa yayi wallazina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay. Allah ce wanda suka yi imani kuma zuriyarsu suka bi bayan su da imani, kana izala matanka suna izala yayanka suna izala, sunna kake matanka sunna kake suke yayanka sunna suke, kana riko da addini matanka suna riko da addini yayanka suna riko da addini. Wanda suka yi imani zuriyarsu suka bi bayan su da imani, Allah ce alhaqna bihim dhurriyyatuhum, za mu sada su da zuriyarsu ma'ana a gidan aljanna. Wama alatnahum min amalihim min shay, ba za mu rage musu komai na aikin su ba, za a tattala musu. To da Allah yace za a sada su da zuriyarsu, ka sani cewa wani zai dago wani ranar alkiyama, ba zai yi aikin ku ya zama bai daya ba, amma tsayuwar da kai ka inganta imanin gidanka, kai tattalin gaskiya, kai yaki barna daidai gurgudo a gidanka, to Allah subhanahu wataala zai ga juhudinka kuma zai gode wa kokarinka. Sakayyar ita ce ranar alkiyama ya zama da kai da zuriyarka gaba daya an tattara ku, yadda kuka rayu a gidanku a nan gidan duniya, haka za a yi muku estate a aljanna, gaba daya iya familinka ne kawai, iya familinka ne a wannan wuri, kai and sons estate. To amma sai kai tattalin su kai kiwon su. Al-thamina mas'alata takwas, fihi shahidun lima nuqila an salaf anna al-bid'a sababul kufr. Cikin wannan karatu akwai shaida lima nuqila an salaf, na abinda aka nakalto mana daga magabata, anna al-bid'a sababul kufr, na cewa bid'o'i sune sababin kafirci. An nakalto daga magabata suna yawa fada da uslubi daban-daban da ibara daban-daban. Kafirci yana samun gindin zama ne a lokacin da bid'o'i suka samu gurin zama. Idan mutane suka bari bid'o'i suna shigo musu, to kafirci zai yi saurin samun gurin zama. Da wuya babu bid'a a cikin al'umma a samu kafirci, da wuya. Domin idan kun dubi karatun namu za ku ga bid'a ce ta jawo kafirci. To tun daga nan kuma haka da an fara gina bid'a, to ana gayyato kafirci kenan. Ai bid'a ne suka yi bayan Allah sun mutu, su zo su wani yi sassaƙi, su aza wai don su rika ɗebe kewa da su, suna tuna musu bayan Allah da suka rayu tare da su rika samun ƙaimi don su bauta wa Allah. Kaga wani ai tunani ne suka yi, suka tsara wa kansu su yi haka. Ma anzalallahu bidhalika min sultan, ba Allah ne ya saukar da dalili ya ce ku yi haka ba, su ne suka tunanin a'a to me yasa ba za mu yi kaza ba. Kamar yadda ya gabata wanda shaki ce wahayin shaidan, me yasa ai ya kamata mu, ai ya dace mu yi kaza, daga sanda a addini kuka fara jin cewa ya dace mu yi kaza, ya kamata mu yi kaza, ya kamata mu yi kaza a addini, ba da alqur'ani ba, ba da hadisi ba, da molonka, to an bude hanya ta bata mai tafiya zuwa ga mahallaka. To dar daga sanda kuka fara jin ya kamata mu yi kaza, kamar yadda waɗancan shaidan ya yi musu wahayi cewa su sassaka gumaka, manufar tana zuciya amma aikin kuma sabo ne fil, ba su gan shi ba a karantarwa duk wani annabi kafin annabi Nuhu, kuma ba haka suka saba bauta Allah ba. Waɗannan bayin Allah guda biyar ba su karantar da su haka. To daga baya wannan bid'ar da farko san da aka yi ta tana nan a matsayin bid'a bata zama kafirci ba bid'a ce guluwi wuce gona da iri ne suka yi suna nan suna bautar Allah suna ganin gumakan su ba su bauta gumakan ba ana nan a matsayin bid'a ana tafe wannan bid'a sai ta rikide sai ta zama kafirci da shirka to har gobe haka suna nan abubuwan da aka kirkira addini da sunan addini zikirori suna nan sun zama na shirka kirkirar su aka yi ba aya ba hadisi aka kirkiri waɗansu zikirorin waɗanda ake da'ira ana yin su ana jijjigewa to tun waɗanda suka kirkire su sun kirkire su ne don kaunar Allah da nufin zikirin da kyakkyawar niyya amma aikin bid'a ne ana nan ana tafe yan bani na iya suka karba sai aka zo yanzu cikin zikirori ana shirka cikin yabo ana shirka shi kansa wannan maulidi da kuke gani wani basarake ne fa sarki ne kawai saboda tsabar san annabi yace wai haka zamu bar annabin ne ba wani dan birthday haka kun san idan shugaba ya sha giyan mulki sai ya rika jin cewa komai yana karkashin ikonsa ba haka Fir'auna ma yace ba alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun mulkin misra ba nawa bane ba sannan idan aljanna min tahti al-anhar ne nima wa hadhihi al-anhar tajri min tahti nima kasa ta ba ruwa ne ba ku a gani yana al-fahr am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin ba ku a ganin nafi wannan wulakantaccen da ko magana bai iya ba sai an taya shi yana alfahari yana zuba ba kwa ganin karuna yadda ya cika baki alfahari da arzikin da Allah ya bashi to haka dan adam idan ya samu duniya ta daure masa bindi sai ya dinga jin girman kai yana jiji da kai ya dauki dagawa to daga wannan lokacin kuma sai ya fara ganin cewa komai yana karkashin ikonsa dan haka da mulki ya ga cewa ya kamata su yi wa annabi magara bai kamata a ce annabi a cikin mulkin nan bai ci gwamnati ba dan haka aka sayar tashabi ga wata Rabiul Awwal aka sayo halawa aka rarraba halawa dan kaunan manzo sai da duk lokacin da wannan rana ta zagayo sai a raba halawa da haka ne fa aka tafi yanzu ta zama abin da ta zama hidima kan ta zama abin da ta zama kuma har yanzu ana nan idan gobe maulidi ne to yau din nan wani zai iya tunanin abin da ya kamata a ce an sa gobe a cikin hidimar yau din nan zai tunani ce ka anya ku ba za mu samu dan kyalle haka a rubuta Muhammadu Rasulullah a daura a goshi ba eh kuma ba zai bada kala sai a je a yi kawai sai ka je a yi barakallahu fik da haka kawai addini sai a rikita shi kawai a harkitsa shi kuma yanzu waɗannan mutanen ne yanzu suke zuwa suka biyo wa masussuka makaryaci wai suka biye shi yanzu suna hada kai sai an yaki hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutanen in aka ce babu hadisi yanzu a duniyar nan gaba ɗaya aka ce ba mu yarda da hadisi ba gaba ɗaya to da me muka yarda ke a ina muke a wace tasha aka bar mu ya kuke gani su din ba da kuke ganin su a Hausa ne hadisin ne babu wallahi rashin hadisi ne Hausa na su ya haukata su to su suke mu ma mu rabu da hadisin mu ma mu Hausa ne shikenan mu kuma suna nan suna ta hada kansu suna ta kokari suna ta tsare da za a yi su yaki hadisi a daina magana hadisi kuma da an daina magana hadisi me rage su littattafan nan su Bukhari su Muslim su Ahlari su Ashmawi su Iziya su a duk sun zama bola daga hadisi suke yi adda sun zama bola shikenan sai mu tara kwakwalenmu da tunaninmu mu kai wa masu suka da rika gaya mana mai zami a shi ne mana idan an raba ka da koyarwar malamai an raba ka da adisai an raba ka da malamai shi wanda yake raba ka da su din to ai yana nufin kenan ya haye ya zama shi ne mai ba da doka da oda shi kuma Allah ya kyauta don haka mu fahimta cewa a wannan karatun bid'o'i sanadi ne na kafirci idan ana bid'o'i ba za a rabu da kafirci ba kenan kafirci yake samun gindin zama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi da wasa ba akan bid'a ya yaki bid'a ya hana bid'a ya yaki jinin bid'a sallallahu alaihi wasallam kuma yace duk wanda yayi mun wasar masa ba za mu karba ba kuma sahabban sa ma duk wanda yazo da wani bakon abu idan sai ya kada ya ja kofi ya gani na attaura a hannun Umar takadda ce ta attaura a hannun sayyidina Umar Umar me ya hada ka da wannan takaddar ci aya ma aikin Allah ce yace na rantse da wanda raina ke hannunsa ba littafin attaura ba Musa da aka bashi attaura ya zo da ita in yana nan yanzu ba yadda zai sai bi ni ai kun ga biyayi zafi ko ai kun ga Umar an gaya masa maganar da lallai zai jita zuciyarsa kuma ya san ba mai sauki bace ba tare da cewa ba barazana bane gaskiya ce Musa ma in yana nan ina nan din Abu da Taura yace ban zo muku da addini ba bari tacacce alam atikum biha bayda'a natiya ban zo muku da addini ba bari tacacce to wallahi ko Musa da aka bashi Taura ba yanzu kam in yazo sai dai ya bi sahu kun ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam baya daga kafa wani san kira annabi alaihi salatu wasallam yana talqinin addu'a yace wa nabiyyuka alladhi arsalta inji annabi sallallahu alaihi wasallam san kiran sai ga cewa wa nabiyyuka alladhi arsalta an ji gan falhabaru ai an yi hadin wanzamai nabiyyuka alladhi arsalta tunda shi rasulu ne me zai ana a ce wa rasuluka alladhi arsalta sai ya kwalabo ai ya fi cinyewa annabi alaihi salatu wasallam shi da bakinsa mai albarka cewa ce wa nabiyyuka alladhi arsalta shi kuma san kira sai ya yi gyara ya za mu iya cewa haka ya gyara wa annabi alaihi salatu wasallam sai ya yi bata sai ya ce wa rasuluka alladhi arsalta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hada rai ya hada fiska yace haka na gaya ma haka na gaya ma aya ma aikin haka na gaya ma ce na yi wa nabiyyuka alladhi arsalta yadda na dama haka za a sha haka annabi yake yadda ya dama haka za a sha ba mai canzawa ba mai gyarawa in dai lafazi zai faɗa annabi alaihi salatu wassalam ya hana a canza sai yadda ya faɗa la ilaha illallah sai addinin gaba ɗayansa ne za a dinga durare da shi Allah ka sa mu cika da imani ani san ci bid'a annabi alaihi salatu wassalam baya san bid'a baya san canji baya san a kawo sabo ba nasa ba to duk fadan ana tare kafirci don yanzu inda za a yi tambayar ka a ce ce a ce maka menene hikimar yaki da bid'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka yi me hikimar yaki da bid'a in an tambaye ka to babbar hikima guda daya amsar ta babbar hikima guda daya shine don a hana kafirci dan tunanin ya iya zuwa maka ni an damu kar ai bid'a kar me yasa ne a cikin bid'a ne ni wace illa ce a cikin bid'a to yanzu an gaya maka illar da ke cikin bid'a kafirci shi zai biyo baya in an bata dama to kafirci shi zai biyo baya rigimar guda daya ce tushen ta guda daya shine kafirci da shirka kuma ba gashi nan ba yan bid'ar abin da suke ta yi ba shirka suke ta yi ba shirka suke ta yi At-tasi'atu mas'alata tara ma'rifatu ash-shaytani bima taqulu ilayhi al-bid'atu walau hasuna qasdu al-fa'ili mas'alata tara mun fahimci yanda shaytan yake sanin shine ma'rifatu ash-shaytani yadda shaytan yake sanin bima taqulu ilayhi al-bid'atu yanda bid'a take kwana take koma zuwa gare shi shedan yana sanin karshen yadda bid'a take tikewa walau hasna qasdul fa'ili kuma koda nufin mai aikatawan ya zama kyakkyawa in dai bid'ar ce to shedan yana da masaniyar idan ya muku waswasi ya muku rada na ku yi bid'a kuka karba to ba bid'a ce maksadin sa ba asalin ahamshe a wajensa abu mafi muhimmanci a wajensa ba bid'ar bace kafirci ne sanin cewa bid'a tana shigo da kafirci sai yake zuwa mutane ta hanyar bid'a shine abin da malamin yake nufi ku duba yadda shedan ya san bid'a ina take tikewa tana tikewa ne zuwa kafirci sai ya hakure ya fara tallanta ba zai fara tallan kafirci ba sai ya fara tallan bid'a bid'ar kuma sai ya gwama ƙarya da gaskiya ita ma ƙaryar sai ya sa gaskiya sai ya tallata ta shigo shigo ba zurfi daga nan sai a tafi zuwa ga kafirci malam yace kuma koda manufar mai aikatawan tana da kyau to wannan ma gaba ce mai kyau da ya wajaba mu mai da hankali akan ta mu fahimta kyan niyya baya inganta aikin bid'a du kyan niyyar mai bid'a da kyakkyawan nufinsa ba zai inganta masa wannan aiki nasa na bid'a ba ingancin niyyarsa ba zai halatta masa wannan aiki na bid'a ba Allah ba zai karba ba duk kyakkyawan niyyar mai tare da cewa da yawa daga cikin masu yin bid'a fa da kyakkyawan niyya suke da yawa yanzu wannan maulidin da ake yi waɗanda suka kirkire shi fa da kyakkyawan niyya suka kirkira wanda suka biyo bayan su ma da kyakkyawan niyya daga bane maulidi ma ya zama hayaniya amma da maulidi fa mutanen kirki ne sosai suke yin sa ko muna yara lokacin da ake maulidi mutanen kirki ne sosai suke maulidi a gari ba don haka asali manufar da ta sa masu kirkira suka kirkira da wanda suka gaje su suka riki abun manufa ce da gaske ta kyakkyawan niyya amma bid'a ce bid'a ce kuma haramun din ne kuma laifin ne kuma Allah zai tambaye su amma a wannan zamanin na yanzu akwai da yawa waɗanda ba su da wata kyakkyawan niyya a cikin bid'a su ba su da wata kyakkyawan niyya kawai ƴan sharholiya ne ƴan abiyar rima a shakida a wannan zamanin yanzu haka al'amarin ya koma so zaka ga hatsokala suke yi zikiri muke ko uban wani zai hana. Haka wannan yana nuna maka cewa akwai wani abaransa. Zikiri muke ko uban wani zai hana. Allah ya ji kan malan ka biyu. Allah ya gafarta masa darhama. Tine ba su amsa. Yace uban waye saka ku? Ha. Ko ba ka ba? A dinka yi ana habaici a cikin zikirin. Ana habaici ana yarfel. Ko a karkata ma lasubika. Duka wannan me yake nunawa shine ba dan Allah yake ba da kyakkyawan niyya yake ba. Kuma da yawa daga cikin yanzu waɗanda suka kafe da yin darasi kuttun sunna ne, bakin cikin sunna ne ya tashe su daga bacci suke kafa kansu kamara suke surutai. Da yawa daga cikin ƴan bid'a yanzu masu surutai kuttun sunna ne ya sa su wannan hidimar. Ba wai kyakkyawan niyya ce ta karantar da mutane ba. Kawai sun fito ne su yi faɗa da sunna su yaƙi sunna. Laisa illa ba wanda yi ba wannan ba. Kaga babu kyakkyawan niyya. To shi yasa wannan shi kadai ya ishe su damuwa. Wallahi a ce abin da ake yinsa saboda Allah a samu lada. Allah ya jarrabe ka ba dan shi kake yi ba. Allah ya jarrabe ka ba ladan da ke wajensa ne a gabanka ba. Wannan kadai ya ishe ka hukuma. Wannan kadai ya ishe ka masifa. Shi yasa wasu yaran ƴan bani na iya din za ka ga zai yi wahala su yi magana ba littafi za su sa ba. A'a sai dai kawai zo suna ɗauko kurakuran Malam Jafar na karatun Alkur'ani suna lissafawa sun ci ban Jafar Alkur'ani guda kaza ne gashi nan suna irgowa sai su sako sai su ce wai kaza wai hakan aramma ne gangaren wai kaza ya karanta wajen to ba haka ake karanta wajen ba sai awa yana wannan operation shine karatun. Allah ya kyauta. Al-ashira mas'ala ta goma ma'rifatul qa'idatil kulliyah wa hiya an-nahyu 'anil ghuluwi wa ma'rifati ma taqulu ilayhi. Ma'rifatul qa'idatil kulliyah wato sanin ka'ida mai gamewa wa hiya wannan ka'idar kuma ita ce an-nahyu 'anil ghuluwi hana wuce gona da iri a addini wa ma'rifatu ma taqulu ilayhi da kuma sanin abinda wuce gona da iri yake tikewa zuwa gare shi. Wannan mas'ala malam yana maida mu ne zuwa ga asalin sunan babin shi yasa yace ka'ida kulliya domin duk abinda ya samar da wannan rigimar shine guluwi wuce gona da iri. Ka'ida ce kulliya wato ka'ida ce game gari duk abin da aka wuce masa gona da iri sai ya baci ba kawai babin akida ba har babin ibada. Wuce gona da iri barna ne kuma ba abin yabo bane a wajen Allah, abin kushewa ne. Wuce gona da iri ko a cin abinci ne sai ya zama barna. Wuce gona da iri ko a shan ruwa ne sai ya zama barna. Wuce gona da iri ko a jima'i ne sai ya zama barna. Wuce gona da iri ko a magana ne sai ya zama nadama. Dan haka ka'ida ce kulliya. Wuce gona da iri fitina ne kuma barna. Dan haka komai cikin lamarinka addini da rayuwa tsakiya. Ka kasance moderate. A tsakiya domin wuce gona da iri yana kaiwa zuwa ga kafirci. Allah ya kiyaye. Al-hadiyatu asharata mas'ala ta 11 madaratul uqufi 'ala al-qabri li ajali 'amalin salih. Cutarwar al-uqufu 'ala al-qabr dukufa akan kabari li ajali 'amalin salih domin aiki na gari, cutarwar dukufa akan kabari domin aiki na gari. Kaga aiki na gari aikin da Allah yake so ko, amma a je kan kabari a ce anan za a yi, to wannan yanda zai cutar da addinin mutum. Ba ana magana a je kan kabarin ai kafirci ko a shirka ba, a je bautar Allah ne ba za a yi ta ba sai an je kan kabari. To tare da cewa bautar Allah ne, amma tunda kan kabari aka je, to sai ya dawo da barna, sai ya dawo da barna. So ba dalilin da zai sa a mayar da kabari wani bigire na kaiwa da komowa, ba dalilin da zai sa a mayar da kabari wani abin tattali da za a bashi wata daraja ta daban. A musulunci babu wannan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah kar ka sanya kabari na ya zama wasanan, ya zama gunki, yu'bad a zo ana bauta masa, kar ka sanya kabari na ya zama haka. Gashi nan a gidan Malam Nasiru Kabara, wani cikin ƴaƴansa ko Karibu ko Kasiyuni cikin su na manta waye, shekara 2 da ta wuce wani bidiyo clip din sa ya bayyana a karatun Ashafa, da yazo shi daidai wannan gabar, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad, ya Allah kar ka sanya kabari na ya zama gunki da ake bautawa. Sai yace Allah yayi hikima da ya danka kabarin manzo a hannun Wahabiyawa. Yana nufin mu da malamanmu, yana nufin sarakunan Makka, yana nufin ahlus sunna. Allah ya yi hikima ba ƴar kaɗan ba, da ya danka kabarin manzo a hannun Wahabiyawa. Yace ai inda kabarin manzo a hannun mutanenmu yake, yace idan muka runtuma Allah kadai ya san da za ka ci da kansa. Alhaqqu ma shahida bihi al'adu, idan bakinka yace kai na kirki ne, ai gaskiya ta kare anan. Kaga wannan abun sai zame mana abun alfahari. Lallai haka ne, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah, kuma Allah ya karbi addu'arsa. Fa ahatahu bi thalathati aljidrani, Malam Ibn Qayyim yace Allah ya karba addu'arsa sai da ya kewaye shi da katanga uku kafin kai sa zuwa kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Jini guda uku ne ka kabarin sa, yana can ciki kuma kasa ne, ba plaster bane, ba tiles bane, ba wata gata bane, yana can ciki kuma babu kofar shiga. Ko sarkin Makka ba zai je wajen ba, ba kofa an rufe, ba kofa. Allah kare ya bar kansa sanin yayi wurin yake. Rubudi ne, kasa ce, rubudi ne cikin wajen, kawai abin da aka sani kenan, amma babu wanda yake karasawa wannan wajen. Kuma sun tsare, sun kiyaye, sun tare. Sarki ma ba a yi masa wurin shiga ba, sarkin Makka. Ya kake ganin idan a Senegal yake? Ba ku san yanzu a kan kabarin shehi sai da aka wata ƴar rigima ba? Kishin wasu labarai suna fitowa ta majiya mai ƙarfi cewa an so mutanen Morocco, an yi magana da su cewa za a zo a yi artificial kabari. Za a yi wani kabari artificial, irin wanda zai zama a glass, kuma zai zama ana ganinsa, duk mai zuwa ziyara zai zo ya gaisuwa ana kallonsa ta glass. Allah ya ji kamar mai girma gwamna ba dan ya rasu ba. Mai girma gwamna ya ce, ai tunda aka binne Annabi cikin ƙasa, ya ce wallahi ba za a yi masa nafin a jiharsa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, la taj'alu qabri eidan, kar ku sanya kabari na ya zama idi. Kun san idi? Ba idin babban sallah ko karamin sallah ba, su ma sun samo suna ne saboda yana maimaituwa. Kar ku sanya kabari na zama idi, wato wurin kaiwa da komowa, aje a dawo wurin zurga-zurga. Yace kar ku sanya kabari na haka, balle kabarin wani a yi shi, a yi masa hanya, a yi masa hanya, a tsara shi, a yi abinan, a yi interlock, a sa flower, a yi waye da sauransu, a yi kofa da mai gadi, duk wanda zai zo ya ba da izini, wala Allah ma a sa kudin shiga. To in ka shiga za ka dan kwaso wani abu, ba sai ka biya ba. To ai shi din ne. To kaga hauka ta tabbata kenan ko? Wani ya ce ba za ka ga, ba za ka san akwai mahaukaci ba sai ka je gidan kallon kwallo. Ya biya 200 ya shiga, yana cewa wani mahaukaci wawa dolo saboda ya buga ta yi sama. Yace ya karbi miliyoyin kuɗi ko ya ci ko bai ci ba, kai kuma ka biya jaka ne ka kai shi. A samu dolo a tsakanin kai da shi. Allah ka samu cika da imani. Abinda muka yi daidai Allah ta'ala ka tara mu cikin ladansa. Wanda ne ku sule Allah ka gafarta mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك. والسلام عليكم ورحمه الله. وعلى رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى. wannan yace malamin yace ya kammala karatun jami'a wannan shekarar, kuma yana sa ran karbar result din sa a wannan watan ko na gaba, dan haka yake bar addu'a ta da ta dalibai. Allah ya sa ya ga alkhairi, kuma Allah ya sa albarka ciki, ya zama mai amfani a gare shi, danginsa da kuma ƴan uwansa musulmi. To Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka cikin wannan karatu naka, ya maka tsawon kwana, kuma ya amfanar da kai, ya amfanar da zumuncinka, ya kuma amfanar da addininka. Allah ya sa amura. Wannan kuma yana cewa fatan alkhairi, Allah ya kara lafiya, amin. Tambayar sa nan ita ce, menene hukunci likitan da sanadiyarsa ne marar lafiya ya rasa ransa saboda sakaci da kuma ganganci? To idan ka ce menene hukuncin likitan da sanadiyarsa ne marar lafiya ya rasa ransa, to da sai ka tsaya iya haka. Idan ka ce saboda sakaci ko ganganci, mu ba za mu karɓi wannan hukuncin daga wajenka ba, saboda ai ba za mu iya sanin meye sakacin meye gangancin ba, me ya faru. Ta iya yiwuwa kai hukuncin sakaci da ganganci din, wala Allah kuma idan an sawwara abun ko an bayi bayanin abun yadda yake, ya zama ba sakaci ba ne ba ganganci ba ne. So sakaci da ganganci hukunci ne, hukunci kuma ba kowa yake yinsa ba, ma'abotansa ne suke yinsa. Don haka masu bincike waɗanda haƙƙin abin ya rataye a wuyansu su ne za su gano wannan abin sakaci ne da ganganci ko kuma kuskure ne irin na aiki. Amsar anan shi ne, lallai haka ne, bambancin kenan. Idan ganganci ne da sakaci, to wannan ya yi kisa ne, kisa kuma na ganganci, ya danganta da irin gangancin. Shi ma sakacin ya danganta irin sakacin. Ba za ka haɗa ganganci da sakaci a waje ɗaya ba. Sakaci zai fito a babin kuskure ko kuma shubhu amd ko shigen ganganci, domin kisa a musulunci hawa uku ne: akwai kisan kuskure, akwai kuma kisan shigen ganganci, akwai kuma kisan ganganci tsantsa. To sakaci baya shiga babin ganganci tsantsa, sai dai shiga babin kuskure ko kuma shigen ganganci. Shi kuma ganganci, idan an tabbatar da ganganci ne, ya cika siffofinsa na ganganci, to yana nan a babinsa guda na ganganci. To kowanne kuma, idan an gano cewa kuskure ne, hukuncinsa daban. Idan an gano kuma shigen ganganci ne, hukuncinsa daban. Idan an gano ganganci ne, hukuncinsa daban a shari'ar musulunci. Idan kuma ba ko daya, ba sakaci bane, ba ganganci bane, kuskure ne irin na aiki da tsausayi, to shi kuma sai a duba a ga certificate dinsa. Shin ya cancanta da yayi wannan maganin ko bai cancanta ba? Idan ya cancanta da yayi wannan maganin aikin sa ne, to wannan ya zama tsausayi, babu komai a kansa na laifi. La diyatan wala kafaratan, ba komai a kansa. Amma idan aka samu kuskuren aiki ne, amma kuma dama bai kamata yayi aikin ba, certificate ɗinsa bai bashi dama ba, karatunsa da yayi bai iso yayi irin wannan ba, karambani yayi, to wannan kuma zai ɗauki alhaji. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, man taqabbaba wa lam yu'raf minhu tibbun fa huwa dhamin. Duk wanda ya nada kansa likita kuma ba a san shi da likitanci ba, sai aka samu barna, to zai biya barnar gaba ce ko barnar rayuwa, zai biya. Dan haka yayi committee kansa. To haka bayanin yake gaskiya. Fatawa ba za ta tsayar da hukunci guda ɗaya ba. Wannan kuma yace, shin su ma sauran annabawa sun yi irin addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama kan tsare kabarinsu daga masu shirka? Saboda su kusan dukkanin annabawa ma ba a san inda kabarinsu yake ba. To shari'ar annabawa dai ba da ita muke aiki ba, littattafansu ba karantawa muke ba, sai gurgurdan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Alkur'ani, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cikin hadisi ingantacce. Abinda ya game dukkan annabawa da manzanni shine dukkaninsu suna kan tauhidi ne, kuma dukkansu suna yaƙar shirka ne da kafirci, don tabbatar da kadaitakar Allah cikin ayyukansa da bauta masa da sunansa da siffofinsa. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut. Allah ya ce, kowace al'umma mun aika mata manzo da saƙon ku bauta wa Allah, ku nisanci duk wani abun bauta wanda ba Allah ba. Wannan bi sifa amma, haka annabawan Allah suke akan tauhidi suke, suna hani daga aikata shirka. Don haka ko annabi ya yi addu'a ko bai yi ba, ko ya bar sallahu ko bai bar sallahu ba, irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi, to baya tare da abauta masa kabarinsa, baya tare da wannan. Don haka yadda annabi alaihi salatu wasallam yake a tauhidi, haka duk sauran annabawa suke, kawai kajalayi guda ɗaya dukka haka suke. Annabi alaihi salatu wasallam yace, nahnu ma'asharal anbiya'i abna'u allati, mu taron annabawa ƴaƴan uba ɗaya ne. Ƴaƴan uba ɗaya, wato yana nufin me? Tauhidi ɗaya muke tafiya a kansa. Uwa ce kowa da tasa, ma'ana shari'a, kowa da irin shari'a sa, ma tauhidi mu ɗaya. Yana neman ƙarin haske hanyoyin da ake zaɓen maudu'i na yin hudubar Juma'a, da kuma tambayar cewa malami kan iya tambayar ɗalibai ko ɗalibai na iya buƙatar malami cewa suna son ya gabatar musu da huduba akan wani abu, a ƙarshe yaushe ne ake buƙatar yawan maimaita hudubar da ta gabata. To wannan wani limamin Juma'a ne masha Allah, yadda kake sabon liman ne ma haka nake sabon liman, dukkanmu ne da kai ƴan kama-kama ne. Tambaya ce wacce ta shafe ku irin ku limamai, ka zo ka jefo ta cikin irinmu mamu. Mas'ala ta hudu bar juma'a mas'ala ce ta wa'azi da fadakar da al'umma, tana da ka'idoji irin nata na a samu larabci daidai gwargwado, na a samu godiyar Allah a ciki da yi masa kirari da yabo, a samu salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a samu wasici da jin tsoron Allah, sannan a samu maudu'i asalin saƙon da ake so huduba ta isar, sannan kuma a ƙarshe a samu addu'a ga al'ummar musulmi ɗaiɗaikunsu da kuma baki ɗayansu. Wannan shine mulakkas na abin da ake bukata a huduba, kuma laruri ne a huduba a samu ko da aya ɗaya ta Alƙur'ani da hadisi ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In biyu ba su haɗu ba, to ko ɗaya a samu ko da aya ɗaya ce, mafi karanci ko da hadisi guda ɗaya ne ko babu aya. Ba a yin huduba kamar jarida, za ta zama bata cika sunan huduba ba. To dan uwa, maudu'in da za a yi huduba a kansa ya danganta. Idan akwai wata munasaba, akwai dalili da zai sa a yi wa mutane nasiha kan wani abu, ko zuwan azumi, ko zuwan lahiya, ko zuwan aikin hajji, ko akan fiddakai, ko akan ashura saboda lokaci ya karato, ko akan maulidi cewa bid'a ne, ko akan wani abu saboda wani lokaci ne da aka zo wanda al'umma suke bukatar a dan musu nasiha a jakunansu a kai, wannan in yana da alaka da lokaci. Ko kuma limami ya yi nazarin wani yanayi na halayyar al'umma, ko yawan ƙarya, ko karya alƙawari, ko cin amana, ko kuma wani abu da ake bukata al'umma ba sa yinsa, kamar adalci da riko da gaskiya, ko tsayar da ibada, ko kuɗin gurungun a yi musu huduba a kan tauhidi. Tauhidi nan ɓangarori ne daban-daban: kaɗaita Allah, imani da manzanni, imani da mala'iku da littattafai da ranar lahira da samuwar mala'iku da ƙaddara, duk waɗannan maudu'ai ne. Ko kuma wani hali da al'umma take ciki, kamar yanzu rashin nutsuwa da rashin aminci, da haka liman yana iya la'akari idan akwai bukatar huduba akan wata munasaba ai huduba mai munasaba. In babu wata munasaba, ko kuma munasabar bata dace ai huduba akan ta ba, to sai ya duba wani maudu'i da al'umma suke bukata, sai abinda dai ake so shine duk ranar juma'a al'ummar musulmi su haɗu ai musu wa'azi kuma wanda yake mai zaburarwa. Ke sa huduba ita ba a yinta kamar yadda muke darasi a nan, ana lallashin mutane, ana dan ba su dariya, ana dan samun nishadi, ba haka ake huduba ba. Ana muryar huduba daban take, yanayin mai huduba daban yake, idanuwansa daban suke, saboda ana so ne a dan zaburar da mutane a binan ɗinsu, a ɗan lugwigwita su kan wani satin, don za su dawo wani satin kuma an sake shagala, an manta, to sai a sake kwankwasa kuma. Wai ana tattalin imanin ne a samu ka kai ko da ƙyar ne. To shi sa huduba ba labari ba ne, huduba juma'a ba labari ba ne ba, ba kissa ba ce ba, ba bada ba dariya ba ne, ba nishadi ba ne, ba fatawa ba ce, ba kuma tambayoyi ba ne, kai yi mana bayani, kai yi mana bayani, ba haka huduba juma'a take ba. So idan mai huduba ya nemi shawarar wasu akan me zai yi huduba, ko ɗalibansa da kuma ɗalibansa, wannan ba laifi ba ne. In wasu sun roƙi liman suna son a yi huduba akan abu kaza, ya duba ya ga dacewar abin, wannan shawara ce ko amrun shura bainahu babu laifi a ciki maimaitawar hudu ba kuma ya danganta in mai munasaba ce ba za ta maimaitu ba in ba munasaba ce ta maimaitu ba kai hudu ba akan azumi to a yanzu ba za ka zo gobe juma'a ka hawo munbari kace innal hamdulillah ya jama'atul muslimin kad karuma sha karuma shahrur ramadan